cikin kunshin shirin na wannan rana za ku ji cewa rundunar ƴan sandan wannan jiha ta yi martani ga marakoken mazauna garin Kakurma na cewa idan jami'an tsaro suna atisayen koyon harbi har sashi na yin tsallan badake yana kashe musu mutane. Kotu ta ayyana cewar sai tsoffin shugabannin karamar hukumar warawa sun kare kansu a zargin da ƴan sanda suka yi musu bisa zargin hada baki da buga takardun bogi da kuma yunkurin tayar da hankalin al'umma. A yau ne mai martaba sarki ya umarci mazaje da su auri mataye biyar biyar ko su fuskanci hukuncin zuwa gidan yari taɓijan a yakan cikin watan Ramadana kuwa. Wata matashiya ta kai ƙarar kishiyar mahaifiyarta hukumar Hizba bisa yadda take kirɓarta da muciya. Warwarajin waɗannan kanu har ma da wasu suna nan makarta cikin wannan shiri. Mu dai sai mu ce ku dakace mu. Labarin gaisuwa mafi girma da daraja ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ni ne Aliyu Wali nake muku lale marhabin da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin
Baba Suda Sarkin Labari,
shirin da yake rerewa ya rege sannan ya tankaɗo muku labaran da suke zuwa kunnuwanku. Idan hali ma ya bada dama, Baba Suda da kansa na kunna nitso cikin ƙarƙashin ƙasa domin za a ƙulo wasu binne-binne da aka yi su a cikinta da suke da jibi da rayuwar al'umma. Amma kafin mu doka nitso cikin shirin ka'in da na'in, za mu yi ratse teburin labarai da muka ƙulla ƙawance da shi domin na sada ku da Buhari Isa a wannan rana ya karanto mana labarin da ya zaƙulo. Bahari Gareka.
Tsohon shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta jihar Kano kuma mai gidan gona a yanzu Alhaji Aminu Adamu ya bayyana cewa diloli suna sayar da kwai akan farashi mai rahusa, sai dai basu da ikon tilastawa masu shaguna kan sai sun sayar da kwan da rahusa kamar yadda suka siyo. Alhaji Aminu Adamu ya bayyana hakan ne a Gana wasu da gidan rediyon Dala, yana mai cewa diloli suna sayar da kwan da sauki ne saboda yadda aka tara kwan sosai da nufin azumi, sai dai kuma ba kudi a hannun jama'a. Anan kuma wani malamin addinin musulunci malam Isa Muhammad Abubakar ya yi kira ga 'yan kasuwa da su rungumi ɗabi'an nan ta sauƙaƙawa al'umma musamman a cikin wannan wata na Ramadan. A Gana wasu da gidan rediyon Dala, Malam Isa Muhammad Abubakar ya ƙara da cewa Allah yana sauƙaƙawa bayinsa, matuƙar bayin suna sauƙaƙawa al'umma.
Madalla Buhari, na san mai sauraro a shirinmu na ranar Litinin ya ji labarin wani matashi da ya riƙo wata sharɓeɓɓiyar wuƙa har ma ya ƙunsa kansa a wani ma keken tankin ruwa bayan da ya yanka wuyan wata matashiyar asibiti saboda ta iyarda ya haike mata, wanda labarin ya zo a matsayin jigon rahotannin ranar. Har ma ku masu sauraro kuka aiko mana da ra'ayoyinku na ƙashin kai wanda jakada Ubaidu Suleiman zai karanto su.
Za mu fara ne da sakon Abdulrahman Yawo Ismail Manzo, inda yake cewa wannan shine gurbus sa'ati karshen duniya, Allah ya kiyaye mu da damalmalewar zamani irin wannan. Haba samari, ka ji tsoron Allah, azumi ake fa, to Allah ya shirye ka sako daga Baraka Ladin Makole. Ke duniya, ina za ki da mu? Allah ka shirye mu sako daga Abban Aliyu Gunduwawa. Ita ko umminu cewa take kai matashi daga kin yarda a yi fiyaɗe sai yanka wuya? Allah ka shirye mu. Haba bawan Allah, ka rasa wacce za ka yi wa fiyaɗe sai marainiya? Ai ko babu komai, wannan mugun aiki ne, sako daga Shafi'u Ahmad Sheka. Shi kuma AA Murabus Talawa cewa yayi. Bawan Allah, ka rasa lokacin yin masha a sai watan Ramadan? Da fatan hukuma za ta hukunta ka. Za mu karkare ne da sakon Nafisa Muktar, inda take cewa kai matashi ka ji tsoron Allah, ka faɗi gaskiya, ka san dai ba za a yi maka karya ba akan wannan lamari. Allah ya kyauta. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu daman karanta sakonninsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To sai mu ce Allah ya kyauta kuma ya tsare mu da irin ɗabi'un awaki kai kuma Ubaidu, sannan ka da sauke da kun sakonnin na masu sauraro. Kafin mu je ga jigon rahotannin namu na yau, za mu fara lekawa hukumar Hizba, inda wata matashiya ta kara kishiyar mahaifiyarta bisa yadda ta ce tana kikkirbata da muciya. Domin jin karashin labarin ga jakada Hassan Mamuda. Yau,
matashiyar da mai suna Fatima da ke zauna a unguwar Sharada ta kai kara kishiyar mahaifiyar ta hukumar Hizba ne bisa dukan kawo wuka da take yi mata, wanda har ta kai ga matar mahaifin nata ta rurruda mata jikinta, kamar yadda Fatima ta shaida mana a yayin zantawar mu da ita.
To, ina so a ce in koma wajen babata, da kuma babam ina ji na faɗa mata ta ce kan na ƙara zuwa wajen ta.
To, ko kina yi mata wani laifi ita mahaifiyar ta ke sa kike take faɗa miki hakan?
A'a, ka tace ita da ba za ta iya ba.
Yakubu mai gida Kacheko shine muƙaddashin hukumar Hizba da ke nan jihar Kano, ya bayyana mana matakin da hukumar ta su za ta ɗauka a kan lamarin.
To, yanzu nan dai nake ba da umarni cewa shi OC na ɓangaren guidance and counseling ya ci su iyayenta, ya gaito mahaifiyarta da mahaifinta da ita kishiyar maman nata, don a zo a ganar su a hukumar Hizba, ta tauna da ita yarinyar a ji menene yake faruwa, don a ɗauki mataki a samu sasanci tsakani.
Hassan Mamuda, Yau Baba Suda.
To, Allah kyauta sa. Yanzu kuwa lokaci ne da za mu dira kan jigon rahotannin namu na wannan rana, wanda ya dira asibitin Murtala da kenan birnin Kano, babban asibiti mafi girman daraja, wanda a iya cewa ya zama tamkar naman gafiya, ko mutum bai ci ba magabatansa sun ci. To, amma duk da tarihi da girman asibitin na Murtala, ga alama yana buƙatar saka idanun mahukunta sosai. Kasancewar zancen da nake muku masu haihuwa na haɗuwa da garari, domin kuwa wata baiwar Allah ce mai suna Hajiya Maryam Alhaji Sani ta koka kariris kan yadda jaririyar jikarta sakaci ya sa ta koma ga mahaliccinta. Tun da fari dai a shekaran jiya, sirkar tata na ƙuda ta turnike ta, kuma aka garzaya da ita asibitin na Murtala. Bayan kuma an shigar da ita ɗakin na haihuwa, kuma ta haihu, sai aka kirawo ta a waya da ta yi maza ta zo ɗakin, domin kuwa akwai matsala. Nan da nan kuwa ta garzayo babu shiri, cikin kiɗimewa da ɗimuwa, nufowar ta ƙofar sashin shiga ɗakin ke da wuya, sai wani mai gadi ya ja tinga ya tokare ta da faɗin ba za ta shiga ba. Ta yi juyin duniya har da saka bakin wasu mutane da ke ƙofar sashin wajen roƙonsa, amma ya tutsu, kamar da yadda matar Hajiya Maryam ta mana ƙarin haske.
Duk wanda ya bashi haƙuri da wanda ya haife shi da wanda ya jika da shi, aka yi ta bashi haƙuri, ya ce wallahi ba zai banna in shiga ba. Yarinya bacin an gama goge ta bai kuma banna na shigan ba, sai daga ƙarshe matar baban yarinya ita ce aka bari ta shiga. Abin da zai faru ya riga ya faru. Wato, da aka goge yarinya ta riga ta sha ruwan naƙuda, kata nan gurin yara, aka yi mata ɗan taimakon gaggawa. Wallahi jiya yarinyar da magariba ta rasu. Yau da safen nan sai da aka kai ta, shi ne da na fito. Hukumar asibitin ta san da wannan yana yin wannan duk matsalar ta zo ba za a bar shi ya shiga ba, ko ba su sani ba. To, in ba su sani ba su sani, in kuma sun sani da izinin su yake, to shi kenan.
Turkashi, ko mene dalilin yin hakan? Na san mai sauraro na san jin wannan amsar. To, kwantar da hankalinka, domin kuwa mun tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatan lafiya ta wannan jiha, Ismail Garba. Ko me zai ce?
Za mu bincike hukumar asibitin menene ya faru. Idan da sakaci a ciki, na tabbatar hukumar asibiti ba za ta kyale ba. Idan kuma da rashin kwarewa ma ko rashin sanin aiki, to koma menene dai za mu bincika, kuma hukumar asibiti za ta ɗau mataki a kan kowane ma'aikaci ne, domin a ga cewar aiki ya tafi kamar yadda ake.
To, mai sauraro, shi dai wannan rahoto shi ne a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana, wanda muke fatan daga yanzu za ku iya turo mana da ra'ayoyinku na ƙashin kai ta lambar waya 0800-9149-95. Sai mun ji daga gare ku. Kafin mu ziyarci ofishin Aminu Bello, za mu ɗanyi tariyar baya zuwa shirinmu na jiya, a inda kuka ji koken wasu mazauna garin Kakurma da ke ƙaramar hukumar Ungwaggo, inda suka ce idan jami'an tsaro suna ajisayen koyon harbi a hawan Kalibawa da ke ƙaramar hukumar dawakin tofa Alburusai na yin tsallan baɗake na kashe musu mutane har ma da samun jikkata. Don haka suka yi roƙo ga kwamishinan 'yan sanda da gwamna da su yi wa Allah da ma'aiki sanayin ajisayen a wannan wuri. To, a yau rundunar ta ƴan sanda ta yi martani game da koken ta bakin kakakinta DSP Abdullahi Haruna Kiyawa a zantawar su da jakadan Mu'abba Isa Muhammad ta wayar tarho.
Da lokacin da suka tashi muna tura sako muna sanar da mutane da nake wayan wurin sannan muna bi gidajen radio muna tura takarda wanda kwanakin baya ma mun yi haka domin ganin cewa ba a samu wanda ya samu rauni ta wannan abubuwa ba.
To wataƙila baka ganin kasancewar Badu ne mutanen karkara suke iya samun damar sauraron radio ba wataƙila wasu ba su da masaniya lokacin da bayan wannan abu tunda sun ce ana rasa rai.
To mu dai ba mu samu rahoto ko daya na wani wanda ya ji ciwo ta hakan ba amma tunda yanzu muka samu kamar an ce akwai korafi duk yake mun kirawo jami'a tsaro da suke wannan yanki sun ce ba a kai musu korafi ba zamu bincika insha Allah idan akwai abin da ya kamata mu gyara domin ganin ya zamu sanar da kowanne mutum ko da mutum yana cikin jeje ne dan saboda gudura kar wani hatsari na harbin ya kara faruwa.
Ya kuka kalli bukatar su ta cewar idan da hali a hakura da yin harbi ko kuma koyan harbin a wannan guri.
To mu dai abubuwan da aka sanar da mu shi muke sani muna jan hankalin mutane a kowanne lokaci idan suna da rahoto ko abin da ya faru su kokari su zo ofishin ƴan sanda da yake kusa da su su sanar don ba a sanar ba zamu san abin da yake faruwa ba.
Martanin kakakin rundunar ƴan sandan wannan jaha kenan a tattauna wasu jakadan Mu'abba Isa Muhammad kan yadda idan jami'an suna yin atisayen koyon harbi yake tsallan baɗake ya samu al'umar. Kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri mun saka wannan labari a shafinmu na Facebook har ma dubun dubatar al'umma suka bayyana ra'ayoyinsu ciki kuwa har da Jibrin Ungwaggo inda yace haƙiƙa waɗannan mutane suna buƙatar a kai musu agaji. Shi kuwa Shazali Muhammad Adam Tofa yace ya kamata rundunar ƴan sanda ta saurari koken al'umar. Ramadan Isaac yace gaskiya ya kamata a duba koken su ba wai sai an samu labarin rasa rai ba. Shi kuwa Muhammad Basiru Lautaye Bunkure yace gaskiya hukumar ƴan sanda ta koma jeji dan yin atisayen saboda gujewa matsala. Kuma da haka zamu dakata da daukan sakonnin duma da yanayi lokaci. Bara mu je ofishin Aminu Bello dan karɓar sakon sa.
Shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu. Idan babu ku babu gida, mata a dangari ohoho. Ina mata masu son cancanta ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shake da gallagallan atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fida Touch, Chicken Baby, Dochi, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the sauran leshuka da materials da suka dace da kwalliyar zamani a bin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantunan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB, duk a kasuwar kantin Kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samat da karamar riba muka dogara da neman alba.
To marabanmu kuma tunda mun dawo bara mu garzaya kotun magistrate mai lamba 15 karkashin mai shari'a mun tarigar badan dago wanda ta ayyana cewar sai tsaffin shugabannin karamar hukumar warawa sun kare kansu a zargin da ƴan sanda suke musu. Tunda fari dai ƴan sanda ne suka gurfanar da honorable Shehu Shazali Dallasan da Ibrahim Abdullahi bisa zargin hada baki da buga takardun bogi da kuma yunkurin tayar da hankalin al'umma. Zargin da su wani rabul din suka musanta a zaman baya dai lauyansu ya shaida wa kotun cewar shaidun masu ƙara sun gaza tallafar da awar masu ƙara don haka ya roƙi kotun ta kori shari'ar. Sai dai mai shari'a Muntari Ɗandago ya bayyana cewar tilas su kare kansu domin akwai alamun tuhuma a kansu. Tunda farko dai ƙungiyar manoman Katarkawa ne suka shigar da ƙara bisa yanda suka yi zargin ciyamomin da buga takardun bogi dangane da wasu gonaki wanda manoman suka ce hukumar NALDA ce ta basu. Jakadanmu Yusuf Nadawa Ismail ya rawaito cewar kotun ta sanya rana domin waɗanda ake zargin su kare kansu.
To Allah ya kyauta.
yanzu kuwa sai mu je ga fannin mu na daga taskar Hausa wanda ya rubuta wajen yin ninkaya cikin al'adun mu na Malam Bahaushe, inda a wannan mako yayi duba akan yadda aka samu canje-canje bangaren tashe da ake gudanarwa a wannan zamani sabanin yadda yake a zamanin da. Domin jin yadda tashen ya samu sabalikitar, bara na barku da jakada Nasir Khalid Abubakar.
Ashe da ake gudanarwa idan watan azumi ya kan goma, wata tsohuwar al'ada ce ta Bahaushe wadda take aikewa da tarin tarbiya da kuma gyaran rayuwar al'umma. Sai dai a wasu lokuta abin ba haka yake ba, inda wasu al'ummar a yanzu musamman ma matasa kan shiga rigar tashan wajen tada hankalin al'umma ta hanyar cin zarafin su ko kuma rugunzumin kida ba kakkautawa, karshe ma a damu masallatan asham. To koya al'ummar suke kallon tashan a wannan lokaci?
Ya gune wanda yara suke murna akan shi, sai da an san tafi ana ba su gero, ana ba su dawa ko kudi, shine abin murna su suke yawan tafiya gashi.
Tashe a wannan lokacin ya zama ba abun so ba sakamakon abubuwan ta'addanci da yake faruwa a ciki kaman sare-sare.
Wasu dattawa guda biyu masu yawan shekaru sama da 70 sun bayyana mana yadda suka gudanar da nasu tashen a nasu zamanin.
Ki tashen nan mu da yake muna yi, yanzu mun ki bi da dare, ana yi da dare, mi anan garin mu Na'ibawa, mi anan Oladuba, duba inda mama zuwa ana ba mu sadaka mai me kwabo
kala-kala ne. Akwai kaman gwana-gwane da an shiga gidan mutane sai a watsar sai su kara kwaran-kwacen zanen ga haƙuri yaya, wallahi a wurin gidan Sharu ya ƙare haƙuri yaya, in ne tuwo ice ba daɗi haƙuri yaya, nemiya ice ba daɗi haƙuri yaya, lahi a wurin gidan Sharu ya ƙare haƙuri yaya.
Dr. Umar Yahaya, shugaban tsangayar nazarin Hausa da ke kwalejin Sa'adatu Nimi, ya yi mana ƙarin haske akan mahimmancin manufofin tashen sabanin yadda wasu suka sauya shi a yanzu.
Azumi ya kai 10 ga wata, a nan ne al'umma sukan haɗu su yi wani shiri mai kama da wasan kwaikwayo. Ana ɗaukan a wasu ɓangarori na rayuwa, ana gwada wasanni daban-daban a kai, ana fito da abubuwa marasa kyau a nuna su, kuma fito da abubuwa masu kyau da nufin a sanar da mutane. Kin tashi akwai manyan abubuwa guda biyu da aka fi mayar da hankali a kai, akan ilmantar sannan kuma aka faɗakar.
To kowa da yayi da kyau zai ga da kyau, kuma gyara kayanka baya taba zama sauki mu raba. Nasir Khalid Abubakar, Baba Suda.
Batun kakun Nasir, kuma da haka ne za mu sauka kan fannin mu na rayuwar mu a yau, wanda aikinsa shine yin duba akan rayuwar al'umma. Hakan yasa jakadiyarmu Aisha Ibrahim Abdul ta kalli yadda ake samun yawaitar tashin gauran zabin tsadar kankara musamman a wannan wata na Ramadana.
Azumi ibada ce wadda ke tattare da kishirwa, musamman idan azumin ya zo a irin wannan lokaci na rana, lamarin da ke sanya mutane matukar buƙatar kankara don samun abu mai sanyi idan an sha ruwa. Inda su kuma wasu masu samar da kankarar suke amfani da wannan dama wajen daga farashin ta, domin da ko a wannan azumin hakan ya faru, inda gabanin azumin ake samar da kankarar akan naira 35 kowace a gurin ƴan sari. Yanzu kuma da azumin ya zo ta koma naira 100 musamman a wasu gidajen kankarar da ke sharaɗa. Wannan dalili ne ya sa muka ji ta bakin wasu masu gidan kankarar ko me yake kawo tashin kankarar a lokacin azumin.
Bunda ya kawo tashin kankara shine rashin wuta da muke fuskanta, da wutar in an kawo ba a kawo mai karfi, tana yawan yi mana low, shi yasa kayan baya bushewa da zai ishi jama'a, wanda duk wanda ya zo a ce zai samu. To shi yasa kayan yayi karanci, mabukata kuma suna da yawa, in suka zo kowa zai samu kadan ne.
Kasancewar mukan ɗebi kaya kwana 2 amma yanzu sai kwana 4-5 za a ɗebi kaya, yanzu dai kin zo kin ga babu wutan nan. To wannan shi ne dalilin da ya kawo matsalan tsadan kankara. Kokarin da muke kokarin yi shine mu ga mun sama musu kayan, tunda yanzu kin ga baya bushewa, duk inda kike cikin gaba ta bushewa, haka ake dauka ana ba su. Sabida me? Sabida in mutun ya zo baka bashi haka ba, ina ya zai?
To ko me masu siyan kankara za su ce dangane dangane da tsadar tata?
Gaskiya ba ma jin dadi. Abin da yayi mutane tsauri da yawa saboda ya aka iya da abin da za a ci ballantana kankara. Aje sai kankara mallan ka je ka ga wulakanci dan rage ko yaya ba za a rage ma kai ba.
Wallahi dai abin da sai a hankali. Bare manyan da su aka fi sani ma a gurin sune su sun riga sun siye ta. Ah ni ban samu ba. Ina dai jira dai a gama.
Gaskiya wallahi mun samu ba kankara ta yi tsada kuma gashi kankara wallahi gabaki daya sai a hankula.
Mun tuntubi wani masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta birnin Dutse jihar Jigawa, Malam Ali Dangogo, inda ya bayyana mana dalilan da ke iya kawo tashin kankara a mahangar ilimin tattalin arziki.
Kankara yanzu da ake azumi da zafi ta zama dole, yawan mutane magidanta suna amfani da ita, wanda idan sun kai azumi babban abin da suke bukata shine samu wani abu mai dan sanyi-sanyi su kai makogaran su, wanda kuma wannan abu mai dan sanyi-sanyi shine kankara. To yau wan buƙatar kankarar da ake yi da azumi, wanda ko kusan kowanne gida suna buƙatar wannan kankara, shine ummul abaisin da isa farashi na kankarar a kasuwanni yake tashi. Masu yin in ka kwatanta su da masu buƙatar ba su da yawa, sai ka tara cewa wutar da ake bayarwa ba ta isa.
A bangaren malamai magada Annabawa kuwa, malamin addinin musulunci Malam Mukhtar Umar Sharaɗa ne ya bayyana matsayin ƙara farashin kayan da ake matukar bukata a mahangar addinin musulunci.
Tsadar kayayyaki da kuma musulmi sukan ƙara idan wannan lokaci na bukata ya zo. A mahanga ta addinin musulunci kuskure ne babba, kuma shi yake saba wata mutum ya cika ba imani. Shi musulmi a kodiyaushe ya zama kullun tunaninsa ya zanyi musulmi ya samu sauki. Shi da gashi ya zo a shashin ruwaya, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ninninka rahamarsa ga wannan wata. To kai kuma ka zo kana ninninka azabarka ga bayinsa. Ya zai Allah ya ji kanka, da ka wannan kuskure ne ya kamata mai hankali ma idan wannan watan ya zo ka rage, amma ka ninka to sai Allah ya barka da wayanka ka tara, ko ya turo wuta ko asaci ko ya dora ma ciwon da kudin zai tafi ana.
Mu dai fatan mu anan shine Allah ya bada ikon kyautatawa al'ummar musulmi ya kuma sa a kammala azumin cikin koshin lafiya. Aisha Ibrahim Abdul, Baba Suda.
Amin summa amin Aisha. Nan kuwa Sarki Swati na uku dake kasar Swaziland dake nan nahiyar Afrika ne yayi umarni ga mazaje da alatilas a kasar tasa sai sun auri mataye biyar turkashi. Sarkin dai ya ce dokar za ta fara ne daga watan Yunin wannan shekara, sai dai kuma ya bada albishirin cewar duk wanda zai aure ba zai kashe koda karfan fana ba, domin kuwa gwamnatin kasar ta shirya tsaf domin dauke masa nauyin na auren. Kuma hikimar yin hakan shine ta hakan ne kadai matan za su samu mazaje, duba da cewa matan kasar sun ninka mazan yawa, wanda hakan ya nuni da cewa a binciken da aka yi lunguna da saƙo duk inda ka bi matan kawai zaka gani riras. To mai sauraro, na san zaka yi tambayar ko shin Sarki Swati yana da mata biyar din? To amsar ita ce shi ya shallake ka'idar, domin matansa 15 da 'ya'ya 25. Wai bugu da ƙari, to shi ma mahaifin nasa ya fi gumbara, domin matayensa 70 da 'ya'ya 150. Allah ba. To da haka ai kamata a ce su wannan ƙasa ta Swaziland sun fara auren zawarawa. To mai sauraro, mu dai ta mu ka'idar ta musulunci hudu ne, sai dai mu ce a iya sa mana dokar masu ɗaya su ƙara uku, masu biyu su ƙara biyu, masu uku kuma su ciki. Wannan kenan. Kafin mu karkare shirin kuma za ku iya sauraron wannan tasha baki ɗaya a shafinmu na internet www.dalefmkano.com ko TuneIn, Streamer Radio, Live Online Radio, Online Radio Box, Live from Niger, Africa Radio, har ma da bibiyar mu a shafin mu na Dalefm Kano 88.5.
Baba Suda, sarkin labari.
To mai sauraro, duba da agogo, tabbas yayi nuni da cewa lokacin da aka ɗeba mana mu kawo muku wannan shiri ya cika cif. Hakan ya zame mana tilas mu da sa'aya a madadin shugabar ka fatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice, da kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi dan mutanen Soran Dinki, har ma da 'yan biyar sarakan zazu Abdulbasid Abdulmumin, Buhari Isa, har ma da Nasir Khalid, su ne suka yi triniyar sada da ku. Ni kuma Aliyu Wali da na shirya na gabatar, nake cewa bisalam.